يا شريف.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الثاني عشر تربية أولاده ورعايتهم. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. لحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الثالث عشر ألا تدخل أحدا يكرهه في داره وإلا فله حق التأديب. ولا يجوز للزوجة أن تدخل أحدا يكرهه زوجها في داره وإن دخلت في داره من يكرهه فله أن يؤدبها. ولا بد للزوجة أن تجتنب ذلك لتنال السلامة في حياتها مع زوجها.
Wato ci gaba da abin da shi karasa. Bismillah. Ka ci gaba.
Ashara hibzuhu fi baitihi inda safari wa bti'adihi wa yantanibu zawjatu an turai wa tahfaza zawjaha fi baitihi sawa'an kana habiran aw musafiran qariban kana aw ba'idan. الخامس عشر تحرى ما يحبه ويرضاه والابتعاد عما يؤذيه. وللزوجة أن تتحرى ما يحبه ويرضاه زوجها فلتأتي به وتتحرى ما لا يحبه وما يؤذيه ويكذبه أو يسخره فتجتنبه. الحمد لله. هذا ذكر حق الزوجة على زوجتها. حق الزوج على زوجته على الاكتسار والاختسار لا على الإبناد والإكتار. انتهى.
نعم. الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. تكتكين أقوكي دهكين ديكي كموا تؤنيهم مجي أكما تسا تكتكين سأقوي كيكاور معامل دمك فتا da dangin sa da shi kankin sa da laddafa masa da neman kusancin sa. To akwai kuma haƙi da yake akan miji da akan matar sa, shine tarbiyyar ƴaƴan sa da kuma yin kokari da kiyaye su da kulawa da abin da zai cutar da su. Ita mace kamar yadda kowa ya sani ita ce mai kiwo a cikin gida, komai na gida. Idan da mace za a iya cewa kawai garkenta ne, ita ce take da kiwonsa, kuma ita ce a bar tambaya a kan lamarin abin da yake gida, na dukiya ne, na yara ne, na dukkanin wanda suke cikin gida. Matan gida ita ce wacce take da kiwon wannan. Kuma ya inganta hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dukkaninku masu kiwo ne, kuma dukkaninku ababan tabbaya ne akan abin da kuke kiwo. Saboda haka mace ta sani ita a cikin gidan mijinta mai kiwo ce, kuma duk abin da yake cikin gidan nan daga yara na gidan masu zuwa ne da dukiyar gidan da abincin da komai ita ce mai kiwo mai kula da wannan. Kuma ko Allah ita zai tambaya akan wannan, domin shi miji in ya fita daga gida ya san ya bar amanar gidansa a hannun matarsa komai da komai. Saboda haka labudda haƙin miji ne akan mata, mata ta kula masa da tarbiyyar yara, ta kula masa da abubuwa na cikin gida. Sannan daga cikin haƙin da miji yake da shi akan matarsa, kar ta shiga masa da ɗaya cikin gidansa wanda yake ƙi a shiga masa da shi. Shi sa ba a yadda ba ta yi wani baƙo kawai ta danna kai da shi gida, sai dai in ta nemi izini wane ya zo mai gida zai shigo mu gaisa shi. To ba komai, wani mai gida ma ya ce to bari in je in shigo miki da shi, ka ga ƙarshen izini kenan. Idan ko mai gida aka zo da baƙo aka ce ga shi ya zo, mai gida ya ce a'a kai ya shigo, to kar ki damu kar ya shigo ɗin, sai ya koma. Aika ki ce kina gaishe shi kin gode ziyara ya koma, ba sai ya shigo ba. Kamar yadda manzo ya gwada mana ne, idan ka zo gaje ka buga ƙofa a buɗe maka aka ce waye, aka ce wane ne, to kuma ba za mu samu buɗe ƙofa ba yanzu ba, ka je ka dawo, kar ka yi fushi ka koma. Haka ya kamata amma mutane sai su dau zafi in aka ce kin yi bako mai gida bai da shigo ba to me na damuwa gidanki ne ki ya koma kar ki shigar da wani wanda bai da ko kuma baya nan ki zo ki shigar da wani gida labari ya ba izo ya bayu cewar an yi wani bakon da baya so ya shigo gida ke shigo da shi to idan mace ta shigar da mutumin da baya so mai gidan to lalle haƙun haƙi na ladaftarwa ya haukanta dole miji ya dau mataki yadda zai ladaftar da ita dan mai ta shigo da wannan baya so a shigo da shi gidan saboda haka wajibin mace ta kiyaye duk wanda miji baya so a shigar masa da shi gida bai kamata ta shigar da shi ba idan bako ne ko wani dan uwa ne yazo ta nemi izinin mijin zan shigo da wani da izo gaishe da mu idan ya yarda a shigo da shi in bai yarda ba kar a shigo da shi domin a samu salama da zaman lafiya daga haƙin miji akan matarsa kiyaye mijinta a gidansa yayin da i tafiya ya nisa baya gida ta kiyaye mutuncinsa ta kiyaye kanta ba ruwanta da kula wani ba ruwanta da hulɗa da kowa wani namiji da ba muharramanta ba ba dan gidan ba ba wani da kowa ne ta kiyaye kanta ita mata aure ce kuma tana kiyaye alfarmarsa babu wata kafa da shari'a ta ba da dama mace ta hulɗa da wani wani ba muharramanta ba ne wannan ba karamin musiba ba ce ba ruwanki da wani ko mai gidanki yana gari ko baya gari idan ya yake da su sun ishe ki da mutanen gidan kar ki sake ki shigo da wani ko da dan uwanki ne da ba muharraminki ba wanda zai iya yiwa ku yi aure to kar ki hulɗa da shi kuma ba a hulɗa da aure ko hulɗa da maza idan mace hulɗa za ta ce abota da maza to ta bar auren ta je ta yi wannan amma in dai da haƙin aure to ba a hulɗa da kowa shi kuma miji idan ya yi sakaci yana kallon matarsa tana abin da ta ga dama tana hulɗa da maza tana da ƙawaye saboda tsananin shakkarta da tsoronta da yake ji ya riga ya ci naman kare baya damuwa tsoron da duk Allah ya waiwayo shi abin baya yin kyau duk gidan da ba a kishi aka saki mata suna abin da suka ga dama komai ƙarfin arzikin gidan sai sun talauce duk wanda yake son maza-maza yanzu ya zama zero ya zama lalatacce ya zama Allah sarki to ya bar kishin matarsa ya bata ce ta hulɗa da maza in ka ga wani yana shigo maka gida ko ka ga wani abokinta yana wasiƙa ko ana waya da shi da ita ka nemi waye ka hana a bari in ko ka ƙi ka ƙyale to sannan musiba za ta same ka ba za ka ji da daɗi ba saboda haka wajibi ne mace ta tsare mutuncin mijinta ta kiyaye alfarmarsa a lokacin da yake nan da lokacin da baya nan duk ya zama ɗaya ne yana kusa ne ko yana nesa ne ba ruwanta da hulɗa da kowa macen da mijinta bai ishe ta hulɗa ba ai sai ta haɗa da wani wannan ta cika banka daɗiya mijinki ya ishe ki mana ko da dai mafi yawan matsalar mu mazan muna yin mu'amalar da matan ba ma gamsar da su a cikin hulɗa da mu'amala saboda mugayen halayenmu da matsantawanmu da rashin koyinmu da annabi yadda i da matansa idan mutum zai hulɗa da matarsa kai ko matanka sun kai hudu za ka yi mu'amala da su kana mai duba tarihi ya manzon Allah yake da iyalansa wallahi sai ka gamsar da su ba su da buƙatar duba kowane namiji ko hulɗa da kowane namiji kuma ka kwana da sani ita mace ɗan nishaɗi ce tana son mu'amala kuma duk inda wannan jinsi yake yana buƙatar hulɗa da wancan jinsin inda duk mace take tana da buƙatar mu'amala da namiji tana da buƙatar mai nishaɗi tana da buƙatar mai hikayoyi ka zauna kai ta ba mataka hikaya don ka riƙe zuciyar ta gamsar da kai amma yayin da ka zamanto kana tare da mataka kana fama da wani babban riga kana wani muzurai ita kuma can tana shauƙin wani ai ka zama fafa lolo wallahi sai an tsaya sosai an riƙe mutuncin mata an yi koyi da annabi sannan za a sa amma in ba haka ba in kai ɗan kai ka fi kowa shan kuno da daka tsawa tana ta tsoron ka ka fita ko kuma duk abubuwan burgewa da ake wa mata su gamsar da su kai ma ka gamsar da ita a mu'amala kowace iri kai baka iya ba baka koya ba baka tambaya ba baka bincika ba kawai ka zauna da ka to sai ka je kai hulɗarka da matarka kuma baka samu nasara ba wannan babu kyau dole ne mu maza mu gyara domin mu zama taimakawa ga mata domin me domin mu mazan su mu gamsar da su su samu yardar Allah amma yayin da kake da ma ai ka zama kuma ba yahude su ne duk wani haƙin mata suke ci ba yahude baya ado ba yahude kazami ne ba yahude baya hira da matarsa ba yahude baya cin abinci da matarsa baya komai na mu'amala da matarsa kai ba yahude ne matarsa tana ma yin jinin haila al'ada to da shi da ita ko magana ba ai ko sannu baya amsa anata in ma zai zo ya shige za ta ne ta lullaba fuska ko ya lullaba fuska baya ganinta to ya zo na in tai tsarki ta samu tai kawa da aboki da wani mai ba za ta yi ba to rashin hulɗar mu da mata mai kyau yana jadda janyo su zuwa matsala sannan daga haƙin miji akan matarsa dole ta dinga yin kardadin abin da yake so da abin da yake yarda da shi abin da yake so lallai ne ta dinga kokarin kusanto da shi tana aiki a kansa kuma tana nisantar abin duk da zai zama baya so yana cutar da shi wajibi ne mace ta dinga tsayawa tana lura da miji mai yafi so koda a abinci ne ta dinga kokarin yi menene mai gida in akai baya damuwa da cinsa ta dinga kokarin nisantar sa a mu'amala duka ta dinga kokari ta gane me yake fusatar da shi menene yake sa shi jin dadi da nishadi da yarda ta yi da in yayi nishadi to nishadin ta ne idan ya zama ba nishadi ba yayi ya zama gashi nan kawai mai gida babu harka to ai kaga wannan rashin harkar da wannan damuwa da wannan matsalar duka na wato ainihin mata na matsalar ta mata ne saboda haka a mu'amala baki daya wajibi ne mace ta lura da abin da zai sa shi fushi ta nisance shi ta lura da abin da zai sa shi nishadi da wato kuma farin ciki ta dinga kulawa da shi dole mu ne mu tsaya mu tabbatar da haka kan mu riki mata kamar riko da mu'amala ta dabbanci ba ruwanka da mace kai tunaninka kawai ka samu mata abin da za ta ci kai kuma lokacin da ka bukace ta ka zo kai barbararta kamar wani rago ko kamar wani jaki ba wannan ba ne mu'amala ta kyau a samu nutsuwa koma mai zai gabata na mu'amala auratayya ya zama a cikin farin ciki a cikin nishadi a cikin kauna sai kaga an samu natija mai kyau idan ana samun mu'amala na auratayya tsakanin miji da mata cikin yarda cikin farin ciki cikin nishadi to idan Allah ya bayar da rabo a wannan lokaci za ka ga an samu masu hankali an samu mutane masu nutsuwa an samu yara masu fahimta amma idan ya zama kai kawai ka zama wani jaki ne barbara kawai ka iya yi ba ruwanka cikin farin ciki ne ko cikin ba kawai kauyanci to idan ku aka samu rabo a irin wannan mu'amalar an jima baka hira da ita mai kirki ba ba ku yi nishadi ba ba a ci tare ba ba a sha tare ba ba kulawa kawai ana wulakantar da mace kuma an bukace ta a zo a kwanta da ita a yi mata ciki to in ko ciki ya samu a irin wannan halin sai an samu dolo an samu mara fahimta a samu wagadu wawa abinda yake janyo ake samun wagadu wagadu kenan in ba haka ba ana amfani da abinda annabi ya koya mana na mu'amalar nan tsakanin mace da miji ai ba za a dinga samun yan daba ba a samu dan tasha dan shaye shaye ka ga ga yaro ka rasa yadda za ka yi da shi ka sarrafa shi zuwa abin da zai amfanar da rayuwarsa yaro an rasa yadda za a yi a tura shi zuwa ga Allah an rasa yadda za a yi ya biyayya an rasa yadda za a yi ba yaro ya so manzon Allah ya tsaya ya rike yaro ya fi gara cewa ya je gindin rafi ya zuke zuke a ga masu waya a kwace duk wannan daga wajen mu'amalar miji da mata ne da bata kyau ba abu hanyar sunna ba saboda haka mu maza mu tsaya tsayin daka mu taimaka wa kanmu ko mu agaza wa matanmu da mu'amala mai kyau fishi zafin rai ba namu ba ne duk da dai na san mata suna jin wannan lacca suna jin wannan jawabi na wannan littafi da ake yi tunda muka fara ana tara tattaka ne muna sambisan
shi
fadin laifin mata da hakokin su, to Allah ya kai mu gobe mun je lecture da za a fara gobe da kuma bayanan gobe, bayani ne akan akasin wanda muka yi na wannan satin, shine bayani akan haƙin mata kuma ko haƙin mace akan mijinta. Saboda haka su ma mata su karkada kunne a nisa gobe, inda yau rai za a fara ji za mu jira kan wato ainihin ƴan uwa maza, dama saboda adalcin karatunmu mun dan yi nisa mun taɓa sai mukan dan taɓo maza, in an dan ciza an ciza sai a dan busa. To saboda haka muna roƙon Allah ya bamu dacewa, Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya ƙara wa annabi daraja, Allah kuma ya bamu ikon biyayya, Allah ya bamu ikon ganewa, Allah kuma ya sa dukkaninmu mu mazan da ƴan uwanmu matan mu sa gidan annabi a gaba, mu dinga koyi, mu dinga saurare, mu dinga kuma wato ƙoƙarin ɗabbaƙawa da yadda matan manzon Allah suke. Dole ne za a ji in Allah ya kai mu inda mata suke samun shigewa, suke zama su ja gaba, ta zama mai ɗakin gabas, ta zama ta gaban goshi, za a ji me yake janyowa daga inda abubuwan dai da muka ji. Idan mace ta riƙe wannan ta san ba abin da zai sha gabanta inda ta kiyaye waɗannan, shi kuma miji za a ji irin abubuwan da zai yi matarsa ta daɗa shiga ransa, kuma ta daɗa zama a gaban goshinsa, ya zamanto yana da mata. Ba kana da mata ba ka zama sunanka muna, sunan muna da mata, don akwai muna da mata, akwai kuma ina, akwai muna da mata, akwai ina da mata. Yayin da za ka rayu da matarka baka samu abin da kake so ba na farin ciki, ai kaga ka zama susu susu. Yawwa, saboda haka Allah ya ba mu dacewa, Allah kuma ya ƙarfafe mu, domin ƴan uwa kamar yadda kowa ya sani, idan muka dubi abubuwan da muka yi muka karantar da wannan muka karanta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zamansa da matansa, ko musamman su tara ɗin nan wanda ya bar duniya ya bar su, mun bi ɗaki ɗaki mun yi bayani yadda manzo yake da su, kowa ya sani, kowa yana da wannan jawaban, wanda duk macen da za ta nutsu ta sa wannan abun a gaba za ta samu wato ainihin sama da muradinta ma. Saboda duk hanyoyin da matan annabi suka bi da wanda aka taya su aka taimaka musu, har ma za a ji da yawa mun kawo ma alaƙar iyaye na mata da manzon Allah, domin wannan ma yana daga cikin abin da yake ƙarfafa alaƙar miji da mata ta yi kyau. Saboda daga yawa za ka ga iyaye yanzu kawai sun iya su ba da mace su ba da yarinya su aurar su kai wa mutum ba ruwansu da shi da ita, duk wata harkar mutunci ba su san wannan ba. Wasu ma an kai in sirkin ka ce bari kai kai mutuncin su ba su saba da wannan ba, ba su iya ba. To yayin da aka kai mace gidan miji tana yarinya, ko kafin ma a kai ta, iyayenta ne da uwa da uba da dangi za su taya mata neman girma wajen mijin. Wannan kuma in aka dubi ɗaki ɗaya daga cikin ɗakokin iyayenmu matan manzon Allah za a ga anan girmamawar sarakuta da mu'amala ta girma ta mutunci, da girmama miji da nuna masa sara masa da jinjina masa da iyaye za su yi, za ka ga wannan yana taimakon mace ta kai gaci. Don mun ga Sayyida Aisha in aka dubi mu'amalar manzo da iyayenta, Sayyidina Abubakar da tsakaninsa da manzon Allah babu tonawa, babu magana, tun babu babar Sayyida Aisha suke tare. To baba Sayyida Aisha mata Sayyidina Abubakar, Sayyida Ummu Ruman ita ce ta haifi Sayyida Aisha. Idan aka ga irin hulɗarta da mu'amalarta da manzon Allah, to ta nan kadai ta isa Sayyida Aisha ta zama mai ɗakin gabas. Sannan aka nuna mata aka ɗora ta, ita kuma ta riƙe dukkanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zama daɗi a gare shi. Kai ina son dai ƴan uwa a duba a koma memoran nan a jiyo wannan kissa na jin mu'amala, ka duba abin da ya faru wafatin Sayyida Ummu Rumana, ya isa ka gane cewar sirka ce da ta mutunta sirkinta a matsayinsa na sirki mijin ya tukun kawai, kafin akai matsayinsa na annabi Muhammadu manzon Allah shugaban halittar Allah. Don kaga lokacin da baba sai da Aisha ta wafati da aka kawo ta aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a bari ayi al'asar akai ta tuko akai gama komai akai sallah aka bari sai da akai sallar al'asar sannan manzo Allah ya umarni aka dauke ta suka shiga bakiya suka tafi a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadda shi aka je da aka kai manzo Allah aka je wajen ramin kabarin an gama komai an auna an saita an gyara za a saka ta mai annabi ya ce cai a dakata a aje annabi jikinsa da jibba irin wannan haka mai damiya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin kabarin ya tsaya a tsakiya ya dade sai ya tsuguna ya dade sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwanta a cikin kabarin ya miƙe ya cif-cif da shi ya ja jibba ya lullube tun daga kansa a kafarsa annabi ya shiru duk har kusan rana ta kusa faduwa tilla asar manzo Allah yana kwanta cikin kabarin hankalin sahabbai sai na bakar hankalin sai ya tashi manzo Allah shiru to yanzu manzo Allah idan ya tafi daren nan kiyama za ta tashi sannan sai da manzo Allah ya dade ya dade lokaci ya nisa sai ya tashi na la ilaha illallah la ilaha illallah muhammad la sannan ya fito sannan ya ce a kamata sannan hadda shi da sayyidina abubakar aka kamata aka saka ta cikin kabarin kaga wannan ai ba sai an ce komai ba baban matarsa ce yanzu kai baban matarka tana hararanka tana jin haushinka dan Allah yaushe matarka za ta samu wani kima in ba a samu ma almajiri ba fatan su almajirai su ne kowa na jin haushinsu za su ba da haƙi su kiyaye ba dan na almajiri wajen malam ne ya faɗa can za ka ba da ƴarka malam mai mutasar ne kenan ka ba wa almajiri in ka ba almajiri in yana santa so sosai sai ka ga ta mallake shi abin da take so zai yi mata su rayu lafiya idan ko almajiri baya son ƴarka ka ba shi ita ƴar ba za ta san ma ba a san ta ba saboda ba zai wulakanta ta ba zai ci haƙƙinta ba domin yana tsoron Allah to yanzu wani abubuwan da surkai suke idan ba almajirai ba wanda suke jin tsoron Allah ya za a yi ƴaƴanmu su je gidan mazajensu su ji daɗi saboda hulɗar gaba ɗaya an daina ta ba a yi yadda annabi ya koyar ba a yi yadda sahabban suka yi da manzon Allah da aka yi saboda haka ƴan uwa mata mu yi ƙoƙari mu kula mu kuma nemi daidaita abubuwa domin Allah ya ƙara taimaka mana wannan kuma haƙoƙi da muka ambata namiji akan mata mata sun ji muna roƙon Allah muna kamun ƙafa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba su ikon riƙewa kuma Allah ya ba su ikon kwatantawa sannan mu kuma daga gobe aka faɗi namu mu ma kafin ma a zo faɗi mu mun fara addu'a Allah ka daɗa ba mu ikon kwatantawa da kuma kulawa da haƙƙoƙin da suke a kanmu don albarkacin manzo Allah alhamdulillah.